sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. Tsohon mai tsara dabaru a fadar White House Steve Bannon ya sha alwashin cewa zai daura damarar yi wa shugaba Donald Trump yaki yayin da yake shirin komawa aiki a kafar yada labarai ta yanar gizo ta Breitbart News, wacce ke wallafa tsauraran ra'ayin mazan jiya wacce a da shine shugabanta kafin ya karba aiki a gangamin yakin neman zaben Trump da kuma gwamnatinsa daga baya. A jiya Juma'a, Bannon ya bayyana hakan a wata hira da kafar yada labarai ta Bloomberg sa'o'i kadan bayan da labarin ficewar shi daga gwamnatin shugaba Trump ya bayyana. Shi dai Bannon ya kasance mutum ne mai cike da takaddama a daukacin masu baiwa shugaban Amurka shawara. Idan har akwai wani abu da ba a gane ba, bari na fayyace muku. Zan bar fadar White House, zan kuma koma na taya Trump yaki da abokan hamayyarsa dake majalisar dokokin Amurka da kafofin yada labarai da kuma bangaren kamfanoni masu zaman kansu, inji Bannon a lokacin da ake hira da shi. An harbi wasu 'yan sanda hudu a jihar Florida da ke Amurka a daren jiya Juma'a a wasu hare-hare biyu na daban, inda ɗaya daga cikinsu ya rasa ransa. 'Yan sanda a yankin Kissimmee da ke jihar ta Florida sun kai wani farmaki ne akan wani mutum da ake zargi. Da misalin karfe 9:30 na dare, a cewar shugaban 'yan sandan yankin Jeff O'Dell yayin wani taron manema labarai. Ya kara da cewa mintuna 5 bayan haka sai suka samu rahoton an yi harbe-harbe, lamarin da yasa aka tura karin jami'an tsaro inda suka tar an jikkata 'yan sandan biyu. Kuma cewar shugaban 'yan sandan Officer Matthew Baxter da ya rasa ransa, yayin da Sergeant Sam Howard kuma ke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Da sanyin safiyar yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa sakon ta'aziyyarsa ga rundunar 'yan sandan Kissimmee a shafinsa na Twitter. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa mutane uku sun shiga hannun 'yan sanda, yayin da kuma ake neman na hudun. Kafofin yada labaran kasar Spain sun ce an kashe mutumin da ake zargi da kisa harin da aka kai kasar, mai suna Musa Ukabir, wanda wata musayar wuta da suka yi da 'yan sanda ta kai ga mutuwarsa. Rotani sun ce Ukabir na ɗaya daga cikin mutane 5 da aka kashe waɗanda duk ake zargi da kai harin garin Cambrils da ke bakin gaɓar teku, sa'o'i bayan da wata mota ta kuza cikin mutane a birnin Barcelona a ranar Alhamis, inda ta kashe mutane 14, kana ta jikkata wasu da dama. Wani jami'in tsaro a ƙasar ta Spain ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa Ukabir, wanda shi ake zargi da tuka motar, na ɗaya daga cikin mutanen 5 da aka harbe har lahira a garin na Cambrils. Bayan da ya bi ta kan mutane da ke tafiya a gefen Las Ramblas titin da ya fi tarin jama'a duk faɗin birnin Barcelona, Ukabir ya fice daga motar ya tsere daga yankin. Daga baya ne kuma waɗanda ake zargi suka ɗauki wata mota suka bi ta kan jama'a a birnin na wato a yankin na Cambrils, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane 6. 'Yan sanda a Finland sun ce an kashe akalla mutum 2, kana wasu 6 sun jikkata a wani harin wuka da aka kai jiya Juma'a a kudu maso yammacin garin Turku da ke gabar teku. 'Yan sandan sun ce sun harbi wani mutum da ake zargi a kafa, kana suka tsare shi yayin da suke neman sauran waɗanda ake tunanin suna da hannu a wannan hari. Amma zuwa yanzu ba a san sunan mutumin da ake zargin ba, sai dai sun ce ga dukan alamu bako ne daga wata ƙasa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka a ƙasar ta Finland Markus Lind ya ce babu tabbacin cewa harin da mutumin ya kai na da nasaba da ta'addanci. A watan Yunin wannan shekara ne jami'an tsaro suka fidda sanarwar kira ga mutane da sa ido kan ayyukan masu yunkurin kai hare-haren ta'addanci. Wannan hari na wuka da aka kai a ƙasar ta Finland, wacce ta yi suna wajen samun zaman lafiya, na zuwa ne yayin da ake fama da hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai, ciki har da wanda aka kai a ƙasar Spain da ya halaka mutane 14. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Saliyo ta fara jana'izar mutane sama da 350 da suka mutu a wannan mako bayan da bala'in zaftarewar ƙasa ya afkawa Freetown babban birnin ƙasar. zuwa yanzu ba a san inda masu mutane 600 suke ba, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da zakuro wato garwakin waɗanda bala'in ya rutsa da su daga cikin taban ƙasa da baraguzan gidaje da suka rushe. An alamis din da ta gabata ne shugaba Ernest Bai Koroma ya mika sakon ta'aziyarsa ga daukacin mutanen ƙasar, inda ya ba su tabbacin cewa gwamnatinsa za ta tallafa wa iyalan mamatan da kuma waɗanda suka jikkata. Sai dai gwamnatin ƙasar ta Saliyo ta sake yin gargaɗin kan yiwuwar samun wani bala'in zaftarewar ƙasar a wani yankin tsauni da ya tsage, inda kuma aka umarci mazauna yankin da su fice daga wannan wuri. Ƙasar ta Saliyo dai ta nemi tallafin ƙasashen duniya, yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin kaucewa barkewar wata cuta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Ƙaramin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Ƙaramin Sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu da na uku za su yi magana a kan zazzaɓin cizon sauro wanda ya zama ruwan dare game duniya, musamman a wannan yanayi da muke ciki na ruwan damina, da kuma yadda za a iya shawo kan yaduwar sauro a mahallanmu. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan ƙoƙarin faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya a jihar Neja ke yi wajen wayar da kan al'umma da su fahimci mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da mata suka sami juna biyu domin sauƙaƙa matsalolinsu a lokacin haihuwa. Rahotonmu na biyar zai yi magana a kan sabbin dabaru da likitoci suka samu a maraɗin jamhuriyar Nijar domin yaƙi da cutar kwalera ta hanyar wayar zamani, ta inda za su riƙa faɗakar da abokan aikinsu a zamanance ta wayar salula. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
lokacin ruwan damina lokaci ne da zazzabin cizon sauro wato malaria ya fi kama mutane musamman a wannan nahiya tamu ta Afirka. Shin ko wasu dalilai ne ke kawo hakan? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Malam Babala Garba ƙwararren ma'aikacin lafiya ne ya kuma bayyana dalilan da ke haifar da yawaitar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro a lokutan damina.
Idan mutum ya duba yanayin da muke ciki a yanzu, misali ma yanzu yanayi na damina, zai ga cewa sauro ya fi hayayyafa a yanzu saboda guraren da ake bari ruwa yake taruwa, gota da kuma cikin gidaje da ake bari ruwa suke taruwa, anan sauro yake haihuwa. Saboda ita matar sauro da suke zuba kwanta, ba ta zuba kwanta a gunda ruwa yake gudu, sai gunda yake tsaye. Gunda ta leka ta ga fuskanta anan za su zuba kwayayenta. Saboda haka anan suke haihuwa, suke ta hayayyafa, suke yawa. So babban matsalar da muke ita shine yasa su guraren da suke yanayin da suke samu su haihu yana nan yanzu damana ce, saboda haka za a same su da yawa. Mu a matsayin mu na mutane da mu ne muke yada wannan cuta, da zaran ta ciji mutum guda ko ta je ta sha jininsa don ta ɗebi jinin, saboda ita wannan matar sauran da ake kira female anopheles mosquito ba ta kwanta baya nuna sai ta ja jinin mutum kafin nan kwan yake nuna. So lokacin da sojan jinin takan zuba yawunta, saboda jinin in ta ciji mutum sai ta zuba yadda yawunta, wannan yawun nata sai yake sa jinin kare ya daskare ya tsaya, sai jinin ita zuwa sai ta sha da zaki da ta zuki da yayin da take so. To ta samu jinin nan shine take zuwa ita kuma, in an yi rashin sa aka samu wannan mutum yana da kwayan cuta na zazzabin cizon sauro da ake ce malaria, to shine ita za ta dauka ita ma sai ta kamu ta yi zazzabin, kafin nan kuma ta samu wani hita watsa masa. To abin da yasa dai ake samun yawan samun cutukan yanzu ko yawan zazzabin shine yanayin da muke ciki na damana yanzu. Sauron yana da yanayi da yasa yake ta aihuwa, tunda ruwa yana taruwa ko ina, ita matar sauron za su zuba kwayayenta za su hayayyafa sosai.
Wanne matakai kake ga mutane ya kamata su dauka domin ganin wataƙila an rage yaduwar hayayyafar shi sauran a wannan lokaci?
Babban mataki dai shine kamar yadda aka saba kun faɗa kullum, shine mutane su kula da gunda ruwa yake taruwa a cikin gidajensu da unguwanninsu da gauruwansu. Shine misali a cikin gida kar a bar randa ko bokiti ko wani abu wanda ruwa zai taru a bude ya zauna har zuwa wani lokaci. Wannan yana sa sauran ita in ta duba ta kalli fuskar ta ga kamar madubi ne, ita zuba kwanta a wurin, saboda ba ta san karanta sauro, baya san karanta ita ma ta sauro da ta zo ta ga ruwan yana nan clean, to anan za ta zuba kwayanta. Saboda haka barin sa anan shine ya kamata mutane su kula cewa kar a bar guraren da ruwa zai taru ya tsaya guri ɗaya tsit yadda sauro zai zuba kwansa. Kuma haka gwata din nan wanda ga tana angonnin mu da ake fama da shi, saboda haka in ka je wani wuri ma sai ranka ya baci. Wannan yana sa muke kira cewa mutane ya kamata su kula duk lokacin da ga ruwa yana tsaye na gwata a guri guda, to a yashe shi a bar shi ya wuce. To wannan shine babban mataki da zai taimaka. Indai ana bar ruwan, indai ana kawar da ruwan bai tsayawa yana tafiya, to insha Allah za a samu sauro ba.
Malam Babala Garba ya jaddada cewa idan har al'umma za su kula da yadda ruwa ke kwanciya a muhallansu a lokutan na damina, za a samu raguwar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Matsalolin ƙazanta da rashin kula da tsaftace muhalli da kuma musamman uwa uba rashin amfani da gidan sauro na kaɗan daga cikin abin da ke haifar da zazzabin malaria sakamakon cizon sauro. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa ya ce da al'umma za su kiyaye da matsalar sauro za ta zama tarihi a faɗin Najeriya baki ɗaya.
Shi zazzabin cizon sauro idan da za mu kiyaye, to tasa mai sauki ce. Akwai ƙasashen da sun kakkaɓe shi kwata-kwata. Na farko dai yanayi na tsafta, kamar kiyayewa tsaftace gida da tsaftace muhalli, bayan gida da kwararo da unguwa gaba ɗaya da kuma gari gaba ɗaya. Bai kamata a ce a gidan mutum akwai bola ba, tsofaffin kwanuka, tsohuwar taya da ruwa a ciki wanda sauro zai zauna ya hayayyafa. Idan ka fita a gari a unguwanninmu da ƙauyuka, sai ka gaba ɗaya garin ciyawa da su tafasa su menene sun ɗauke titunan garin. Sannan idan ka duba kwata za ka ga ta toshe, ana zuba shara inda ruwa zai samu ya tsaya. To shi sauro baya son ruwan da yake tafiya, yana son ruwan da zai tsaya ne, zai zo ya zuba kwansa har ya haife wannan ruwan bai tafi ba, shikenan sauraye sai su shigo gidajen mutane. To idan kuma an shigo gidan mutum, wacikila an raba an baka gidan sauro ko sange da ake fada kai kuma ka ce ba za ka shiga ciki ba wacikila zafi ko kuma dai lalaci irin na dan adam ko yara sun yi bacci ba za a iya ɗebe su a mai da su ciki ba babban illar wannan zazzabin cizon sauro yana ga yara da kuma mata masu juna biyu wato waɗanda dai suka fi rauni a cikin al'umma kenan
waɗanda su ya fi halakawa
karancin jini su ma zai iya sa bari na ciki da sauransu matsalolin suna da yawa zaka ga yaro tun yana dan jin zazzabi an dan ji jikinsa da zafi to ba a yin sauri a kai shi asibiti sai a dan bashi ko wani jiko ko a dan bashi kwayar zazzabi wanda ba a ma san mecece ba za a bashi to har wannan kwayar cuta ta hayayyafa a jikinsa ta lalata masa jini watakila ta shiga kwakwalwa ta kawo irin suma din nan in an kawo suman kuma wani maimakon ma ya tafi asibiti har yanzu sai ya dauka ya tafi gun ko boka ko wani mai magani na daban ya ce ko maye ne ko an masa jifa ko wani abu to duk wannan fa bai kamata a ce al'umman an same ta da sakaci na ilimi ko kuma sakaci na harkar kula da lafiya ba saboda haka kiran shine tsaftar muhalli kwana a cikin gidan sauro sannan kuma zuwa asibitin nan take da zarar an samu zazzabi
Dr. Shehu Samba kenan director a hukumar lafiya matakin farko daga jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
Hukumar Bakatma mai kula da yaki da cutar malaria kuturta tare fuka da cutar sida a jihar Bauchi ta raba maganin malaria karo na 6 inji wakiliyarmu dake Bauchi Amina Abdullahi Girbo
Hukumar Bakatma ta raba maganin zazzabin cizon sauro a kananan hukumomi guda 20 dake fadin jihar Bauchi da yake bayani shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustafa Dada shi ya bayyana haka a taron manema labarai da ya kira
kututta da zazzabin cizon sauro wato Bakatma ta kira akan zagaye na 6 ne ko ne wata bibbi muke raba magani kuma akwai bangare biyu akwai bangaren wanda muke samu daga PMI gudun da muke global fund sati biyu da suka wuce mun rabar da asibitocin da muke ba su magunguna daga PMI so yau cikin ikon Allah mun gama duk shirye-shirye da za mu fara rabar da magunguna a asibitoci 222 wanda global fund suke taimakawa da magunguna so waɗannan magungunan da za mu raba magunguna ne na zazzabin cizon sauro da kuma abubuwan da ake amfani da su wajen gwaji da kuma sauran kayan aiki da ake bukata kuma za a raba su ne a asibitoci 222 akwai kananan asibitoci wato primary health care centers akwai kuma manyan asibitocin wato general hospitals a cikin 222 wannan zagaye shine zagayen na watan Yuli da watan Agusta yadda tsarin yake shine su masu tallafa mana wato global fund idan sun sai magani akwai manyan store wanda suke ajiye magungunan su a fadin Najeriya daga nan aka dauka sai a kawo jihohi to mun riga mun karbi namu na jihar Bauchi an kawo an ajiye a store din mu to daga nan kuma muka raba kai tsaye ba ma bi mata headquarter karamar hukuma muka kai magungunan nan kai tsaye zuwa asibitoci ne wanda muke ce masa last mile distribution amma kafin a kai ga asibitocin akan bi ta karamar hukuma ta bangaren lafiya don a sanar da su an kawo magani karamar hukumar don su sani kuma aikin su ne su sa ido a kan tabbatar an yi amfani da wannan maganin kuma idan aka kai asibitocin ba kurin akan je a ajiye maganin a asibiti ba ne akwai shugabannin al'umma wanda muke aiki tare da su su ma akan sanar da su a ce ga maganin da aka kawo na zazzabin cizon sauro kuma kyaute ya kamata a dinga rabarwa al'umma an kawo shi ne don al'umma su amfana da shi su ma shugabannin al'umma musamman sarakunanmu da malaman addini suna taimakawa wajen sa ido a ga an yi amfani da waɗannan magunguna.
Shugaba mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma HIV wato Bakatma Dr. Mansur Mustafa Dada kenan Amina Abdullahi Girbo sashin Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
ce ƴan uwana ku saurara yau Zambia waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna farki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana farki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
Najeriya kuwa masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana muhimmancin zuwa asibiti ga mata da ke dauke da juna biyu. Mustapha Nasiru Batsali na dauke da cikakken rahoto.
Haka zalika a gefe guda kwararru akan fannin lafiyar sun nuna bukatar ganin gwamnati ta kara samar da asibitoci na musamman da za su kula da mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Da farko dai uwar gidan gwamnan jihar Neja ce Dr. Amina Abubakar Sani Bello wadda ƙwararriyar likitar mata ce ta janyo hankalin matan akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da suka dauki ciki.
Na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu so ta fara zuwa awo da fari duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa sannan in lokacin haihuwa yayi ta zo asibiti ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai ga yadda mata za ta zo ta haihu lafiya ciki ya zo na lafiya ta haihu lafiya.
Bayanai dai sun nuna cewar a Najeriya an fi samun matsalar mata masu mutuwa fiye da kowace ƙasa a duniya a lokacin haihuwar. Al'amarin da ke zaman kalubale ga jami'an kiwon lafiyar da kuma uwa uba mahukuntan kasar a matakai daban-daban. Dr. Yahya na Uzu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija, ya ce lamarin yana kawo masu matsaloli da yawa.
Saboda yanzu a nan Najeriya gaba daya mata masu haihuwa suna yawan mutuwa fiye da duk kasashen da ka sani na duniya. Na tabbata masu saurare basu san wannan ba ko kuma basu ji wannan labarin ba. Wannan abun yana kawo mana matsala sosai.
A jihar Niger dai fatan likitocin matan shine a ƙara yawan asibitocin kula da matan, inji Dr. Ibrahim Abdullah da ke asibitin kwararru na IBB da ke Mina.
Amma muna fata kuma muna bukata ga gwamnati a bude mana babban asibiti wanda in nan general ta kaza ta tura a nan Niger ba tare da an tura ABU ko Sokoto ko Zaria ko Ilorin ko wani wuri ya zama muna nan.
Dr. Ibrahim Abdullah, kwararren likitan mata da yara a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a jihar Nejan Najeriya. A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, likitoci ne ke ɗaukar wani horo na zamani da zai taimaka musu da abokan aikinsu wajen daƙile yaɗuwar cututtuka musamman cutar kwalara mai saurin yaɗuwa a cikin al'umma. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Ilimi ƙasa ne. Domin ɗaukar matakan kokowa duk wata annoba a cikin ƙasa, likitoci ke ɗauka wani horo ta yadda za su yi aiki a zamanance da salula, GPS ko kuma kwamfuta domin sanar da sauran abokan aiki abin da ake ciki. Misali, annobar cutar kwalara da ake samu lokacin damina. Malam Isa Gagara, sashen kokowa da duk wata annoba a cikin jihar Maradi.
To, yawanci ciwon kwalara abin da yake ai shi ya shahi kamar harkar tsafta, kenan dole sai an yi kokowa da wannan tsaftar da ya kamata mutane su kula. In ba tsafta kenan gaskiya ana cikin matsalar da jawo wannan ciwo. Gungu-gungu inda an kasan akwai wannan ciwo. Me yasa nake ce maka wannan horon ya sa horo ne a zamanance da salula ko akwai wani abin da ake ce ma GPS? Kenan duk inda kake in abu ya samu a gauga a san ko ina na abin ya shaha. Inda abin ya shaha kuma ya dauki matakai kuma dai mutane su gane.
Ya talaka za su gane amfanin wannan.
To abin da yasa za su gane amfanin wannan tunda aiki za a yi ta da su. Ina akwai wani abu tana an ce abu ya shahi tsafta kenan su waye mutane kai bisa tsafta su waye kayan mutane in akwai wani ciwo abin da ya shahi ko ba kwalara ba su gauga su gaya ma jama'a don da nan a ce to tsaya a gaya ma mahukumta na likita a ce ga an da wannan ciwo yake a gaugawa ba sai an ɗauki lokaci ba.
Su marata taron da yake taro ne na ƙasa kamar me kuke jira da su?
Mu jiran da muke da su horon da an ka ba su su yi aiki da shi. Tunda an ce abu ne wanda ake son a yi gaugawa in akwai wata matsala bisa kan wannan ciwo a bayyana ma jama'a.
Su dai likitocin marata wannan horo sun fito da dama daga sassa daban-daban na ƙasa a nan Maradi domin cin wannan buri. Malam Ibrahim Kumbasi, wani likita wanda ya fito daga Tawa, ya bayyana irin gudunmawar da za su kawo domin kare lafiyar al'umma.
To gaskiya horon ga abu ne mai mahimmanci domin cikin zamani daidai ya zo. Duk aikin da ake neman samun labari domin a ɗauki matakai ƙwararru domin kare lafiyar al'umma musamman har ma da salula kana iya ɗaukar labaru, a ba shugabanni su san matakin da ya kamata a ɗauka kuma yayin da ya kamata a yi shi domin a kare lafiyar jama'a.
Daga wajen ku ci irin gudunmawa za ku kawo na a ce an kare lafiyar mutane a yankin Tawa?
Ka san ciwon kwalara in ta bayyana ya kamata a tare ta da gaggawa sai an samu labari cikakku domin kare kowace irin cuta ce. In kwalara ce in wata cuta ce duk dai an ba mu kayan aiki, an ba mu horo, an ba mu ilimi mun aikata kuma in Allah ya
rahama. Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin, Jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.